Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Talata 20 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
An gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar Westminster Abbey ta dandam masarauniyar Ingila Elizabeth II. Ganin yadda makarantu suka yi ta samun tangarda a fadin duniya sanadiyar cutar COVID, masu fafutuka sun roƙi shugabannin duniya jiya Litinin da su bada fifiko kan tsarin makarantu. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta Lithuania ta sanar da cewa ya zuwa tsakar dare masu kula da kan iyakokin ƙasar sun hana 'yan ƙasar Rasha 11 shiga ƙasar.
Kanin labaran duniyar kenan. To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin duniya sun hallara a nan wato a birnin New York dake nan Amurka don halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya da za a yi a karo na 77. To ko menene fatan ƴan Afirka kan wannan taro?
Na fatan su tattauna bisa kan musamman tsaro da ya dame mu a ƙasar Afirka ta Yamma da tsadar abinci.
A Najeriya kuwa duk da dokokin kare haƙoƙin yara da aka samar, masu ruwa da tsaki na kokawa kan yadda ake ci gaba da samun yawaitar ayyukan cin zarafin ƙananan yara.
To abin da ka ci mana tuwa a ƙwarya gaskiya su uwayen yaran ko kuma ƴan uwansu waɗanda ka kawo mana complaint daga baya bayan mun yi nisa da lalura sai su dawo su ce mana sun san jaye.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labarin duniya. An gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar Westminster Abbey ta London masarauniyar Ingila Elizabeth II, wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i. Shugabanni da firaministoci da ma sarakuna da sauran manyan baki sun hallara jiya Litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar Birtaniya da tafi daɗewa kan karagar mulki. Bakin sun haɗa da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru 70 kuma ta mutu a Scotland a ranar 8 ga watan Satumba. Mutuwar da Elizabeth ta yi tana mai shekaru 96 ta zo watanni bayan Birtaniya ta yi bikin cika shekaru 70 kan karagar mulki. Gabanin hidimar ta tsawon sa'o'i a jiya Litinin, wata motar rundunar sojojin ruwa mai alfarma ta yi jigilar akwatin gawar Elizabeth daga zauren Westminster Hall zuwa wani da ke kusa, inda aka yi ta ajiye ta tun makon da ya gabata. Inda kuma dubban mutane suka yi gaisuwar girmamawa ta bankwana bayan tsayuwa na sa'o'i kan layi mai tsawon kilomitoci da yawa. A jiya Litinin, mutane sun yi jerin gwanu a kan titina a wajen babbar majami'ar domin su shaida wannan abin tarihi. Ganin yadda makarantu suka yi ta samun tangarda a fadin duniya sanadiyar cutar COVID, masu fafutuka sun roƙi shugabannin duniya jiya Litinin da su ba da fifiko kan tsarin makarantu tare da maido adadin kuɗin da aka kasafta ma ɓangaren ilimi wanda aka zaftare lokacin da annobar cutar ta ɓullo. Taron da ake yi kan batun inganta ilimi an gudanar da shi ne a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya gabanin taron shugabanni na shekara-shekara. Ana sa ran zai samar da shawarwari daga kasashen duniya don tabbatar da cewa yara a ko'ina daga yankin kudu da hamadar Sahara zuwa Amurka ba su sami ci baya ba sosai. Shekaru 7 da suka wuce na tsaya akan wannan dandali, ina fatan za a ji muryar wata yarinya wadda aka dirka ma harsashi saboda jajircewa wajen neman ilimi, in ji Malala Yousafzai. Mai lambar yabo ta zaman lafiya ta MPBL kuma wakiliyar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta Lithuania ta sanar da cewa ya zuwa tsakar dare masu kula da kan iyakokin kasar sun hana 'yan kasar Russia 11 shiga kasar. Wannan na zuwa ne bayan prime ministoci hudu daga cikin kasashe biyar na Baltic dake kan iyaka da Russia, Poland, Estonia, Latvia da Lithuania sun amince a farkon wannan watan na dakatar da karbar 'yan kasar Russia, wani yunkuri na nuna goyen baya ga Ukraine. Nan gaba 'yan Russia dake bulaguro don yawon bude ido, al'adu, wasanni ko kasuwanci, ko da suna da ingantacciyar visa za a hana su shiga kasashen hudu, a wani sako da ya wallafa a shafin sa na Twitter. Ministan harkokin wajen Latvia Edgars Rinkevics ya ce ya nana ta kudurinsa na sanya takunkumin hana yawon bude ido na kungiyar tarayyar Turai ga 'yan kasar Russia. A watan Mayu, tarayyar Turai ta tsaurara takunkumin tafiye-tafiye kan jami'an Russia da 'yan kasuwa, tare da dakatar da dukkan zirga-zirgar jiragen sama daga Russia, inda suka bar layin dogo da hanyoyin mota kawai. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugabannin duniya ciki har da na ƙasashen nahiyar Afirka sun halar a birnin New York da ke nan Amurka don halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Taron majalisar, wanda shi ne karo na 77, zai mai da hankali ne kan batutuwan da ke addabar sassan duniya, kamar sauyin yanayi, yaƙin Ukraine, da mummunan tasirin da annobar COVID-19 ya yi kan tattalin arzikin duniya. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Sarfilu Hashim Gumel da ke birnin New York ya aiko mana.
Yanzu haka birnin New York ya samu halartar shugabannin kasashen duniya daban-daban da kuma wakilan waɗanda ba su samu damar zuwa ba. Shugabannin kasashe kimanin 35 ne za su yi jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a yau, ranar buɗe wannan taro. Duk da yake bisa al'ada shugaban Amurka ne ke fara jawabi a ranar farko, amma dalilin zuwa jana'izar marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth II. Jawabin shugaba Joe Biden zai biyo bayan na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda shi zai buɗe zauren jawabi a gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Za a gudanar taron har zuwa ranar Litinin mai zuwa. Gabannin taron, wasu 'yan Najeriya, Nijar da Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu da abin da suke fata wannan taron zai haifar.
Sunana Muktar Balarabe Kusurwa, ni dan Najeriya ne, amma na zo wannan taro daga Ingila, wato birnin London. Ina fatan a wannan taro shugabanni za su zauna a tattauna abubuwa masu muhimmanci, musamman mu a nan kasashen Turai, irin abubuwan da suka dami mutane wajen tashin bills da kayayyaki yadda suka yi tsada, wanda yake duniya ce gabaki daya, kuma a ɓangarenmu na Najeriya yadda mutane suke cikin wahala, kayayyaki suka tashi suka yi tsada, saboda haka mutane da yawa they cannot afford abubuwa da yawa irin na rayuwa. Sannan ga insecurity da mana yawa a Najeriya, to saboda haka muna fata a ƙarshen wannan taro za a fitar da good modalities wanda zai kawo solution na dindindin ga wannan matsaloli da duniya, musamman Najeriya inda ake fama da wannan insecurity.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne mai suna Alhaji Awwalu, sarkin faila na North America baki daya, wanda nake zaune a nan birnin New York na kasar Amurka. Game da taron da ake yi na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin kwanaki uku nan, na ga wannan taron ya mai da hankali kan yaƙin da ake yi a ƙasar Ukraine da kuma ciwon COVID da ya addabi duniya baki ɗaya. To ina fatan wannan tarurrukan da ake yi zai haifar da sakamako yadda za a samu a yi maganin wannan matsaloli da ya dami duniya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Labbu Ahmad Abdulbukka, na birnin Kwanni, mazaunin jihar New York ta America. To watana taron ganin Majalisar Ɗinkin Duniya da an kafo ma an fara shilami lafiya muna fatan a kare shilami lafiya to kuma muna fatan su tattauna bisa kan musamman tsaro da ya dame mu a ƙasar Afirka ta yamma da tsadar abinci
batun yakin Rasha a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma matsalar karancin abinci da duniya ke gani sai kuma babban batun sauyin yanayi su ne ake tsarin za su mamaye babban taron na Majalisar Dinkin Duniya Sarfil Hashim Gumel daga birnin New York
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
Yawan gobarar dazuzzukan Amazon na Brazil ya zuwa yanzu ya zarce wanda aka gani a daukacin shekara ta 2021 a cewar alƙaluman hukuma da aka fitar jiya Litinin wanda ya haifar da wata sabuwar barazana ga gandun daji mafi girma a duniya. Taurarin dan Adam ya gano nau'ukan gobara 75,592 daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Satumba na wannan shekarar wanda tuni ya haura 75,090 da aka gano a bara. A cewar hukumar kula da sararin samaniya ta Brazil INPE sabbin munanan labarai daga dazuzzukan na iya ƙara matsin lamba kan shugaba Jair Bolsonaro wanda ke fafutukar ganin ya ci zabe a wata mai zuwa kuma yana fuskantar sukar ƙasa da ƙasa kan ƙaruwar lalata dajin Amazon akan idansa Hukumar lafiya ta duniya ta ce wani jirgin saman da ke dauke da kayayyakin jinya don tunkarar yaduwar cutar kwalara da ta barke a kasar Syria da yaki ya daidaita ya sauka a Damascus babban birnin kasar a jiya Litinin kuma ne zai biyo baya Ahmed Al-Mandari daraktan hukumar ta WHO ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hira yayin wata ziyara da ya kai birnin Damascus cewa hukumomin kiwon lafiya na Syria na hada kai da kungiyar kasa da kasa domin dakile barkewar cutar wannan barazana ce ga Syria ga yankin ga kasashe makwabta da ma duniya baki daya in ji shi kalaman na Al-Mandari sun zo ne kwanaki bayan da jami'an kiwon lafiya a Syria suka bada rahoton mutuwar mutane akalla 5 da kuma wasu mutane kusan 200 a larduna daban-daban wannan dai shine karo na farko da aka samu barkewar wannan cuta tun kafin a fara rikici a watan Maris din shekarar 2021
gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya duk da dokokin kare haƙƙin ƙananan yara da aka samar a wasu jihohin ƙasar masu ruwa da tsaki wajen kare haƙƙin na yara na ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun yawaitar wannan matsala. Wani babban abin damuwa shine yadda wasu ke kokarin hana doka ta aikin ta akan waɗanda ake zargi da laifukan da suka shafi na cin zarafin yara. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Damuwa da yawaitar cin zarafin ƙananan yara da ake samu a baya da kuma fafatukar da kungiyoyi da hukumomi na ƙasashen duniya suka yi bai rasa nasaba ga yadda aka samar da dokoki na kare haƙƙin ƙananan yara a wasu jihohin Najeriya waɗanda tuni gwamnati sun saka musu hannu da zummar za su yi aiki yadda ya kamata. Kamar a jihar Sokoto inda gwamnati Aminu Azir Tambuwal ya sanya wa dokar hannu a watan Disamban bara.
Kamar da kuka sani ƙara kare ƴancin yara ne. Ai an san ƴancin yara da kuma muhimmancin basu tarbiyya ta kwarai da kuma sa su a tsari na samun ilimi na addini da na zamani tarbiyya mai kyau. Wannan doka za ta ƙara inganta wannan insha Allah.
To sai dai wani abu da ke sanya hannu riga da dokokin shine har yanzu ana samun matsalolin kuma a yi tashawagi a kotuna. Alal misali a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya a karamar hukumar mulkin shagari ba da jimawa bane aka samu wani matashi da ake tumar yayiwa wata yarinya fyaɗe kuma ya kashe ta. Jami'an kula da sa ido ga waɗanda aka ci zarafin su a yankin Ibrahim Abubakar Jabo ya ce abin ya faru ne lokacin da matashin ya sayi abinci da yarinyar ke sayarwa ya ke biyan ta kuɗi da ta yi magana ya ce ta biyo shi ta karɓa.
To bayan dare ya yi dai ba ga yarinyar ba, har sau ya yi dai ba ga yarinyar ba, amma an sabbi shi yaron ya dace da ita. To da ƙarshe sai an karɓi dai yaron ba shi an karɓi shi kai har shi kan kai haɗin da gawa yaron ya ce. An karɓi ko an karɓi asibitin sha gari an kai awo aka gara gaskiya akwai laifin ciki. Ko a kiran gaskiya ne kiran kai kiran sarkari na sai ta yi wurin da shi aka komi aka ga daga yana aka yi awu aka komi da wasu ransu dai sannan da wurin ko ga zo wurin ne kiran sai ta yi sai inda uwa yare mun kai gaisuwa ko an kai wasu nan da aka yi na not but ai mu an kwabuki wannan sabon tsin mun muna ba da sunan sa ana ana kofi
a karamar hukumar bodin gama an samu wasu da cin zarafin kananan yara maza ta hanyar yin lalata da su kamar yadda jami'an kwamitin sa ido na yankin Abubakar Shehu Sifawa ya shaida.
Akwai kes guda da aka zo da shi daga Sifawa, akwai kes guda da aka zo daga shi nan Bodinga, duk game da harkat yarata maza da kuma maza ƴan uwansu an kama su suna lalata da su. A yanzu haka cases din kes guda ma an zo da shi nan Magistrate Court ta Bodinga kuma an kai yaran gidan yari insha Allah.
Wani babban abin damuwa a cewar masu sa idon shine yadda ake son hana doka yin aikin ta akan waɗanda ake tuhuma.
So abin da kace muna tuwa ƙwarya gaskiya su uwayen yaran ko kuma ƴan uwansu waɗanda ka kawo mana complaint daga baya bayan mun yi nisa da lalura sai su dawo su ce muna su sun jaye.
Kuma gaskiya ne a cewa zan wanga zan kokarin mu dai mai amma sai wasu gura mai kwaci a aburi a gyara nan gida ko mu saba da wannan kwamfuta tsakanin da Allah.
Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihohin Sokoto da Kebbi sun sha nuna waɗanda ake toma da cin zarafin yara bayan gwamnatocin jihohin sun saka hannu ga dokokin kare haƙoƙin ƙananan yara. Kuma yanzu haka akwai ƙararraki da yawa a gaban kotuna masu alaƙa da cin zarafin na yara. Yanzu dai jama'a na ci gaba da zura ido tare da bibiyar ƙararrakin da ke gaban kotuna na cin zarafin yara domin ganin yadda za su kaya abin da zai iya nuna tasirin dokokin da aka samar ko aka san haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 17, 6 na safe kenan da minti 17 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi a Ghana kuma 5 na safe da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Mare ma wabu sarauta ke sarki yanzu wai kuma da aka yi amsa sarki buzu kana garin ba sarki buzu ne aka sarki buzu mare ma wannan bace wani yayi ko ko me tsakanin
su maradi dai da ake nada ta a masarautar sarkin katsan Najeriya tunda makotan masarautu ne. Wannan yana daga cikin abubuwan da zamu duba a cigaban muhawara da muke yi kan batun jinkirin da aka samu na nada sabon sarkin Katsina Maradi din tun lokacin da sarauta ta fadi fiye da shekara daya bayan mutuwar sarki Ali Zaki. Sannan kuma suwaye suke neman wannan sarauta din kuma suwaye suka cancanta suwaye ba su cancanta ba. A cigaba wannan tattaunawa din da wakilin mu Mansur Sani hada mana za ku ji yadda ake gwamzawa tsakanin Basiru Hamisu Dan Badau da kuma Muhammad Lawali Dan Kusu Dan Kulozo inda dukkansu sun fito daga masarautu daban-daban amma kuma duk sun cancanci hawan wannan kujera ta maladin. Malamai bismillah.
Yahuza? 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 Wajen kwa mariba? Shi ne kana arzaki?
A'a, shi wa malam wanga kace
ba. Malam bala?
Mana, eh bala.
Malam.
Sai dan kanan shi ne.
Ba dan kanan, zaman kanan kan sarki yanzu, ni yanzu
Ni ma ga ni kuma ma ai kace ki 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 amma shi wanga kawa kan zo nan ka kawo mun bula da abinci sai ka jawo wani ba mijin zahi ba mijin zahi
so kake yi
shi a shi da ya zo nan gaskiya argushi ne akai kuma ya ce baban shi yayi mare ma wace shekara ce baban shi mare ma to wannan su farauta ne saki yanzu wani kawarin yanzu ai zan zama yanzu gani na dan badau wani gida ta dan badau to kuma ta kuma hannu yanzu kuma da nan ta wani gida kuma su nana na wurin to in iya wani auke yi ko ta rana auka ta amin Allah mai wani gida shi Allah yake
sai
aure
wannan basiru bai wanga masar
ka gane ko shi da ake cewa marema ana ta wani bobata da ita marema sarauta shi zaki yanzu ta mai amsa sarki buzu
kana ganin ba
sarki buzu ne aka saki buzu da marema wannan
fatewa ne yi ko ko me tsakanin
yawa tarebe za ka ji
sarotan maremawa
kai ka ga aya tambayin sarotan maremawa ni magaji na yayi sarotan maremawa an ba shi maremawa ka gane ko tun ruso shi ma ba ai wani maremawa ba ka gane ko eh shi da yake cewa sarki guzu ya mance ne ai da hankalin shi don ina so jama'a domin Allah wanda ya san tarihi nake magana da shi san da wagga magana ta zani
wata magana ce zaka yi
ni ubana yayi binoni binoni hayyar
binoni irin danda
binoni a shi binoni sarauta ce daga sarki sai dan ganadima sai binoni sai marimawa amma su suna nan suna tafau a ta da barimawa ni yanzu sai ta ce ita ce a ni ni binoni ne baba na binoni ne koko shi tso mai ce binoni sai hakikin dish haka ake so ga Abuja da yace mani zani bashi wata amsa wanda za ya gane wai ka gane cewa har yanzu shi Basiru bai san fada ba zuwa wa'alin ya shiga wada
malam ya biya muradi biya muradi
wallahi
har shekaru ya hika
eh ya yi ni shekaru ai ana son ka shigo cikin abu ko in bai shigo ba na sani shi lokacin nan kasuwancin shi yake bai ma su ba dawa suke da sarki guzo shi gashi nan
asu an sarki ne
ayo to mu ba dan ni da da sun san yi ta kalkashin kaza salamu alaikum ta kalkashin kaza suka yi ta adawa da sarki guzu saboda ba ya daga kai kai yanzu zabo na yawo kere na yawo ba a gane ba
ga doka ta shari'a ya sarauta maka da basaraku ba
ai gashi na umma alim ba ni ko wallahi sai da muto ali na sai da muke da shi sai ba ya rasu ali malam ko ba ni na san ni ni illa sani na yi da girman Allah sai na jawo shi na yi abun ga musaba da shi saboda
kuna tushe
an ka tahi wani yace wanga dan uwanka ne ya hada ku kaga ka ji kunya duk girman ka baka sani ba amma in kai ka ba mutum sani amma yayi burtsu da kai babu wata matsala ai dai ka san dai hawaje Allah baka da matsala da wannan mutum ko to in hida mashi magana da ya hidi ce ya bar hidin ta ma an dai shi dan sarki
wacce magana ce
wanda yace sarki guzu man cewa yayi
kamar ya
kawai ya man ce ne ya ma'ali
kamar ya
marewa take ko
kan bai kace yake yi man
a kai ne eh a tambaye kai ne tambaye dan jarida kai ya tambaye
sai riba inda wannan amsa amma magana
ce to ai kenan ni ke sai reconcile dan kwaci amsa sarki guzu sarkin sarakuna ne cikakken sarki
ne sarkin sarakuna
ne adalci ne
amma kuma
wanda shekara
dan kai ta alaiwa
raraka to ina so ka fahimci
ina
sana so zan baka akwai dokima
ina jinka
ba ali kade ya taba yin marima ba da yawa akwai
amma dai yarda ce kuma sarauta
ba ka barin ayi magana ai kuma mun hada mu duniya cewa a ali marima ne wani abu sai mun hada maka shi ai marima yanda kake dan gobe kuma ku ta aya fa
kai ta kai sai lokaci na ta haya
to maremawa da kake ganin ta da aka yi ta sai ɗan sarki ce amma akwai marema a lokacin nan muna da shi wanda illegitim wanda duk ba su gada ba ga sunan fusa kuma wallahi dan malam Basiru ya sani sarauta yadda take bai san sarauta ba kai ɗan sarki in aka maka sarauta ɗan sarki taron ce da girman Allah billahi allazi la ilaha illa huwa Allah shi ke guda ko to ba a maka rawani ko gobe ba ka sai ka tambaye wa dawan kai
ni yasa
saboda sai a ce an maka sarauta amma ka jira babban rawani radda ta wani wani rawanin sanan ne ake dalma muku amma duk wanda kaga an maka sarauta an mai rawani ba dan sarki bane ba wani sarki
ko ba na sarauta ne
illegitim eh haka bashi ba kai kana iya nuna sanin kana cikin sarauta mun yi zanna da
kai amma da rawani
a ba haka nan ne ba shi rawani ga doka dan sarki wanda ke jiran gado mai jiran kujera ba a mai rawani amma duk wanda kaga an ma bawan sarki ne da fadawan sarki da sarakin sarki shi ya san ga sunan
kaga musu da wannan bayani
shi wannan nadi rawani Allah shi ke rawani wanda ya riga sai Allah ya gama ya riga mana shi wannan kaza ka on an jibawa da ne kai kamar ko ana zaman sarki ku tashi kaci din ai ba bare wannan amma zaman sarki Ali shi kake da sarki zai ba rawani da kana ina ka ka rawani ga
Allah masu
kai kai da wani
Allah masu
ai ba magana guda da aka zo akwai magaji mu Allah ji kanshi bako makaho kuma akwai wanda suka sani mu muna rike da tarihi kan mu nan biblioteki ce ta tarihi duka sosai sai ta ga ba sarauta yake so ta bare ma ka bashi sai ka tumbe Allah ji kare sai ya taso sai ya ce jibo sarki kar kai wa sarauta ka bar baya ka da kura yace ni yace kai gadan sarauta kai a ce a maka marewa yace jibo sarki ko alama wallahi abinda ba ai ba kenan kana ji ko
yace sarki kakkai sarautar nan ka bar baya da kura yanzu ga magana da
sarki
wai
sarki
wato zama ga sarki yanzu muna dire wa wanda ga sarki sai sarki a da gani wannan maganganu na banza a aje shi adawa ta kai adara abin da kowa ko sawa ta zo
a
ga ta ta abin da wanda ya riga ya wuce
madama
alzaki
kai
ko madama alzaki
ka dauko za mu hida ma gaskiya mu dai mun sani ni
to yanzu
ni na dan kulo da ai ubana ka gane ko da kure da dan kulo da uwarsa da uwansa da ba na da
yanzu
Allah ina da malam Bashir dan Allah ka bani minti biyu maka wata magana na rantsa da girman Allah sai yanzu dan Allah ya kasarci gobe ka gane ko na rantsa da Allah da ni da ƴan uwa na zamu zama mu baya saboda mun san kai namu ne dan gida
ne yanzu kuke kokarin hidda wani
bangare saboda bashinin mu bane ba dan bishinin mu ne a libayan mun wannan abu bashinin mu bane
miye muku
bada Allah ka bani
miye muku misali a wanda suka kawo wannan abuwa sarki a da bisu koyi ya yi mamota ne suka gauci sai ran gomo an kauce
ya lalata na an ji gidan a dai ai ko
ya tara sun kauce mai ya lalata wanda ran baka sai sai kana shi kuma mu an abu da zaman lero nan ga an riga an da ana shi dan ba ran sa ba dan isa ba ina jira da Allah yi ina abu da an da Allah Allah in yi wani garmar ba ya wani da jagoran sai sai to Allah kada dan isa ga ta kuma
malam
Allah kadara
Allah kan za ka sanin gaskiya
fi sibilillahi
shi a wannan abu da muke gaskiya ce wallahi sai Allah
ya
Allah maka haka ji Allah maka sarkin ka tana ubangiji Allah ya sa yau kai ne sarki da gani ni in nazo ni za ta fara maka mubaya kuma in daga bisa kan abin mu na gidan mu in ce in na bi ka da biyu Allah ya maida abin nan gare ni
to madalla to muna da shiri guda da ya rage mana akan wannan rikici na sarautar sarkin Katsina Maradi a rana wato mun zo zamu ji wace rawa tsohon gwamnatin Maradi din Zakari Umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamna Abubakar Shehu yake takawa domin warware wannan cece kuce game da nada sabon sarkin Katsina Maradi din yanzu a madadin su bakin namu wato Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kuluzo sannan kuma musamman da Mansur Sani wakilin mu wanda shirya mana wannan muhara a cikin Maradi din ni ne Ali Mustafa Sakoto nake muku ban kwana daga Washington assalamu alaikum
madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
a takaice an gudanar da jana'iza a matakin kasa a majami'ar Westminster Abbey ta London ma sarauniyar Ingila Elizabeth II wadda ta kasance hidima ta alhini ne cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i shugabanni da prime ministoci da ma sarakuna da sauran manyan baki sun halara a jiya Litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar Burtaniya da ta fi daɗewa kan karagar mulki. Bakin sun haɗa da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru 70 kuma ta mutu a Scotland a ranar 8 ga watan Satumba. Mutuwar da Elizabeth ta yi tana mai shekaru 96. Ta zo watanni bayan Birtaniya ta yi bikin cika shekaru 70 kan karagar mulki.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta ko da shi za iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da Tani gabatarwa da kuma Hamza wato Jumbe Hamza da ya hada mana shirin sa injiniyan mu ne. Ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.